sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a ta babbar rana 23 ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace a ba mu kanun labaran
to Ladan bayan sun shafa makonni suna tattaunawa a kadaice yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka sun fitar da daftarin kudirin yi wa tsarin kiwon lafiyar kasar garan Bawul Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai dauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey akan faifai ba. Kana shugaban majalisar kasashen Turai ya ce kasashen na bukata su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da Burtaniya bayan da kasar ta tsaida shawara ficewa daga kungiyar.
To ma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa mai alfarma sarkin musulmi ya buƙaci jama'a su zauna lafiya da junan su.
Yace ya kamata mu yi la'akari da tashe-tashen hankula da ke faruwa a wasu kasashen duniya.
A kuma can jamhuriyar Niger matasa ne da suka tafi cirani a kasar Libya suka dawo gida domin radin kansu. A kuma Jummai Ali za ta shigo da shirin ta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Bayan sun shafa makonni suna tattaunawa a kadaice yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin kudirin yi wa tsarin kiwon lafiyar Amurka garan Bawul da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiyar na gwamnatin da ta gabata da ake kira Obamacare abinda ya janyo kushewa daga yan jam'iyyar Democrat yayin da waɗansu yan jam'iyyar Republican masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. A wani abinda tamkar cika alkawalin da yan jam'iyyar Republicans suka dade suna yi wa masu kada kuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilasta wa dukkan Amurkawa sayen inshorar kula da lafiyarsu da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke kadawa wato ke badawa na sayen inshorar da kuma zaftare kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Mitch McConnell ya ce kokarin ganin majalisa ta kada kuri'a a kai mako mai zuwa kafin majalisar ta tafi hutun wato 4 ga watan Yuli ranar da Amurka ta samu yancin kanta yan jam'iyyar Democrat sun ki amincewa da gaggauta kada kuri'a akan tsarin inshorar da aka shata a asirce ba tare da bada dama a yi bayanai gaban kwamiti ba.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai ɗauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey ba akan faifai. Comey ya ce shugaban ƙasar ya nemi ya daina binciken da hukumar take gudanarwa kan batun shishigin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a shekarar 2016 abinda Trump ya musanta. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da irin sa idon da ake yi da ta na'urar nadar bayanai da satar saura wato sauraron hirarraki da kuma kwarmata bayanai da ake yi ta hanyar da ta saba wa doka ban san ko akwai bayanan da aka dauka na tattaunawar ta da James Comey ba sai dai ni ban dauka ba akan faifai kuma bayan da wannan tattaunawar da aka dauka.
Shugaban majalisar kasashen Turai ya ce kasashen na bukata su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da Burtaniya bayan da kasar ta tsaida shawara ficewa daga kungiyar sai dai ya ba da shawara a hada kai a dangantaka tsakanin kungiyar da Burtaniya nan gaba. Burtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar Turai ne amma ba daga kasashen Turai ba. wannan yana da muhimmanci wajen kulla kyakkyawar dangantaka bayan ficewar, inji Antonio Tajani, shugaban majalisar tarayyar Turai a jiya Alhamis a wajen wani taron shugabannin kasashen Turai da aka gudana a Birnin Brussels. Shugabannin kungiyar kasashen Turai sun fara wani taron kolin kwanaki biyu jiya Alhamis a Brussels domin tattaunawa akan shirin Burtaniya na ficewa daga cikin kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci da kurarar baki da kuma waɗansu matsaloli da kasashen ke fuskanta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Manyan jami'an sojin ƙasar Iraki sun ce lalata fitaccen masallacin Al-Nuri da kungiyar IS ta yi alama ce ta tasirin kungiyar a Birnin ya kawo ƙarshe. Sojoji a Mosul sun shaidawa Muryar Amurka cewa kungiyar IS ta so ta lalata masallacin kafin Iraki da dakarun tsaron haɗin gwiwa su sami galaba kan kungiyar a Mosul. Dakarun Iraq suna ƙoƙarin kakkaɓe kungiyar daga unguwanni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon kungiyar a Birnin. Masallacin da kuma ake kira babban masallacin Mosul tsohon masallaci ne da aka gina shi tun shekaru 800 kuma anan ne shugaban kungiyar IS Abubakar Al-Baghdadi ya ayyana kansa a matsayin khalifan Iraki da kuma Siriya a shekara ta 2014. Kamfanin dillancin labaran kungiyar IS Amaq ya fitar da wata sanarwa sabanin haka inda suka zargi jirgin saman yakin Amurka da laifin lalata wannan masallacin.
Daga ƙarshe wata tsohuwa 'yar shekaru 83 da ta tsallake rijiya da baya a zamanin kisan gillan da aka yi wa Yahudawa ta samu nasara a wata ƙara da ta kai a wani akan kamfanin wani jirgin sufurin Isra'ila bayan da aka buƙace ta da ta canza wurin zama a cikin jirgin domin wani mutum ɗan 150 na baya so ya zauna kusa da ita. Wata kotu a Birnin Kudus ta umarci kamfanin jirgin sama na El Al ya biya Reni Rabinowitz dala 1,860 ya kuma umarci kamfanin kada ya ƙara sa mata su tashi daga kujerarsu sabili da maza. Rabinowitz bata yi niyyar shiga tarihi ba lokacin da ta shiga jirgi ta zauna a ɓangaren masu hannu da shuni daga birnin Newark, New Jersey zuwa Tel Aviv a shekara ta 2015. Ta shaida wa tashar talabijin ta NBC News cewa bayan ta zauna cikin 'yan mintoci sai wani ma'aikacin jirgin namiji ya magana da wani namiji ɗan sinni wanda yake zaune kusa da ita. Daga nan sai ma'aikacin jirgin ya dawo ya ce mata ta koma wata kujerar da bisa ga cewarsa ta fi inda take zaune kyau.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Mun fara da batun samar da zaman lafiya a Najeriya a taron jinsi daban-daban na mazauna jihar Sokoto. Kwamishinan ƴan sanda ya kira ga abin da kwamishinan ke shaida wa taron jama'a a cikin rahoton Murtala Faruk Sanyinna.
We made it clear that Nigeria belongs to all of us. And if you are here, other people are also in other places, your own people are also in other places. So
kwamishinan ƴan sandan jihar Sokoto Muhammad Abdul Qadir kenan yake jawabi a wani babban taron da yayi da dukkan shugabannin kabilun da ke zaune a jihar Sokoto ciki har da ƴan kabilar Igbo, inda yace kowa ya kwantar da hankalinsa domin ko Najeriya ƙasa ce ga duk ƴan Najeriya kuma a ko ina suke zaune. Duk da yake an gudanar da wani sashe na taron ba tare da ƴan jarida ba, kakakin rundunar ta ƴan sanda ASP Ibrahim Muhammad Abaras yayi ƙarin haske akan taron.
Shugaba na ƴan sanda gabaki ɗaya wato IG ya zauna tare da ƴan sandan jihohi ya musu bayani akan cewa kowa ya koma command din shi akan ya zauna tare da baki waɗanda ake tsammanin ana ba su wannan tuma akan su baggari. Babu wani matsala su ci gaba da abubuwan da suke yi a jiha, babu abin da zai iya faruwa. Sa'annan kuma ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa akan cewa duk abin da suka yi yana faruwa, to ya ba su lambobin waya nashi na kanshi da kuma na wato wanda suke kusa da shi ko da yaushe, ace da sun ji wani abu daras to suna aisa faɗa mashi ko kuma suna aifa su faɗa musu domin a dauki ƙwarin mataki akai.
Shi kansa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar a daren jiya ya karbi bakuncin kabilu mazauna Sokoto da ma dukkan shugabannin hukumomin tsaro a buɗe bakin azumin Ramadan.
So when crisis, crisis are happening all over the world, we look at the suspect places
Yace ya kamata mu yi la'akari da tashe-tashen hankula da ke faruwa a wasu kasashen duniya. Ba wanda zai ce yana farin ciki da abin da ke faruwa a kasar Syria ko kasar Iraki ko Afghanistan ko Yemen ko kasar Sudan ta Kudu ko kuma dukkan kasashen da ake samun rikice-rikice. Domin ko a talabijin kaga yadda lamarin yake da muni, zaka yi addu'ar ka da ya zo a kasar ka. To sai dai mai alfarma sarkin musulmin yana ganin sulhu ne kadai zai iya magance wannan kalubalen da ke addabar Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Allahu Allah ga tabarriya. Allahu jalla ga tabarriya. Najeriya ce ga tabarriya. Najeriya ce ma ke sun amana. Yace mutai mutai ya baro wasiya. Ka Abu Bakar sai ne baro wasiya. Kar daune ya mutai ya baro wasiya. Kanar murtala ma ya baro wasiya. Kanar al-Abbas ya baro wasiya. Narin abbata ya baro wasiya ayya ce civilian furke amana.
To a can jamhuriyar Niger ko wasu matasa ne suka tafi cirani kasar Libya amma suka gummace su dawo gida domin su yi noma. Ga Haruna Maman ba kwara karin bayani a cikin wannan rahoton.
Menene ya tusa muku ra'ayin ku baro kasar Libya ku dawo gida ku kama aikin noma?
To amma yanzu da lamarin suka saki kamar zaman ne kawai da muke can ana samun daimaci da sha amma ba don tana da wani abu ba.
Banda lalacewar sha'anin tsaro har ma da faduwar darajar kudaden kasar ta Libya na ci gaba da sawar ɗan cirani ganin cewa suna yin ayyuka ba tare da cin muriyarsa ba a kasar ta Libya. Wannan ne ke cusa ƴaƴan Niger ɗin da ke tafiya can cirani barwar kasar ta Libya. Kuma a cewar magajin garin Cintabara dan Malam Ahmed Musa Alasiyad sun kawo wa waɗannan matasan taimako sosai. Lalle akwai gungun waɗannan matasa da suka baro ƙasar Libya saboda dalilan da kuka sani na tsaro kuma sun kusanci hukumomi. Abinda ya sama muka ga cewa wannan abinda suke son yi na noma abu ne mai muhimmanci, muka ga ya dace mu dafa musu. Su dai waɗannan matasan suna so ne sauran matasan da ba su maje ƙasashen na waje ba ko ƙasar Libya da su yi koyi da su ta hanyar gudanar da ayyuka na dogaro da kai da tsayawa a cikin ƙasar su. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ku bi mana makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 13, ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatan kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita, ko da yake ana dabda gama azumi, ga tambaya game da azumi da zamu fara ansawa a yau.
To
ta fito ne daga wajen Sa'idu mai danyen kifi a bayan tashar mota a can Damaturu, jihar Yobe, Najeriya.
To
yace don Allah, wai gaskiya ne shan ruwa mai sanyi ga wanda yayi azumi to in zai yi buɗe baki yana kawo bushewar wayan hanta?
Ah, wannan ba gaskiya bane Hajiya, wannan wani champi ne Hajiya.
To
ai kowane irin akwai wasu mutane wanda suke son sha ruwan sanyi, akwai wanda suke son mai sanyi sosai, amma kowane irin ruwa ka sha ba wani illa.
Ba zai champi dai ba zai busar ma mutum hanta ba.
Ba zai busar mutum hanta ba.
To kamar yadda na ce maka kwa da yake an kusa gama azumin, to ya ce wai baya ga dabino da idan aka buɗe baki ake fara sha. Me ya kamata mai azumi ya sha domin kare lafiyarsa?
Ai, duk abubuwan da ya kamata mutum ya ci, abubuwa masu gina jiki.
Da kayayyakin abinci masu gina jiki.
Mutum shan ruwa ɗin nan, ruwa musamman yana da amfani bayan buɗe baki, domin kin san jikin ɗan adam yake, domin rashin shan ruwan nan duk ka tsaya duk rana baka sha ruwa ba, to ya kamata mutum ya sha ruwa sosai.
Wato daidai kamata yin mutum da ya ci dabino nan ya sha ruwa tun da ka ce ruwa na da amfani.
Eh, ruwa na da amfani kwarai da gaske, sannan mutum ya ci abubuwan da ke gina jiki. To in ka ci waɗannan to alhamdulillah ba jikinka za ka yi lafiyanka zai zauna a garau.
Kamar dai yadda ake cin abinci, abin da ya kamata mutum ya ci ko da ba lokacin azumi ba
ne. Shi ne ai Hajiya.
To Allah ya sa mu dace.
Amin amin.
To shi kuma Alhaji Mele Yusuf Farija jihar Yobe, shi ma daga can jihar Yobe ne.
To
wai me ke kawo zafin kafa ne, wai kullun da marece kafata tana wannan matsala, menene maganinta?
To akwai abubuwa abinda ke yawancin mutane abinda ke kawo zafin kafa, yawanci yanda jijiyoyin ke aiki ne a kafa din. Akwai wasu mutane waɗanda suke da yanda kafarsu take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sukari, to kuma waɗansu akwai wasu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafan ta rinka zafi akai akai haka. Da kafan shi na zafi da yawa haka, ya kamata a je a bincika, domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa.
Idan aka duba nan aka gano za a iya magani?
Eh, aka gano za a iya taimakon shi, insha Allah za a iya taimakon sa, amma dole a je a bincika a ga me ke kawo, domin bai kamata kafan ta yi ta zafi kowane lokaci haka ba.
Akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya mishi?
Eh, ga likita, kowane likita ya je ga likita, da wanda kowane likita ya je gani zai iya duba, sannan in dai ya tsanani ne za a je a kai wurin likitocin da za su iya duba yanda jinin ke bi da sauransu.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce ‘yar wuya da wanzame suke cirewa a jarirai, shin meye matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani?
To a likitancin zamani ba amfani a cire wannan Hajiya.
Mun sha ka sha ansawa
ba. Mun sha ansawa, bai kamata a rinka cirewa ba. Akwai ɗansu yara wani lokaci ƙalilan waɗanda suke da wannan wani ƙwayan cuta kan shiga, to waɗannan ana iya cire, amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani.
Wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi.
In ba dalili bai kamata a cire ba, abinda Allah ya yi ne kuma a yi, dole a bar shi kawai inda yake.
To likitan masu yi ɗin nan akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan?
Illan da za su yi wani lokaci kin san da ake cirewa, in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a yi tsafta ƙwarai da gaske ba, to zai iya sa yaron ya samu irin ƙwayar cuta ta shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba.
Ko kuma idan wanda zai fitar ɗin bai iya ba ya kuskure ya taɓa wani wuri?
Eh, za a iya taɓan wani jijiya ko wani abu akai kuskure, to kuma wannan sai kawo wani abu daban.
A to tunda dai kamar yadda ka ce in ba yana damun yaro ba ne ba a kyale shi kawai da halittar shi ta Allah.
Eh, kamar nan kasashen, kamar nan da muke aiki a kasashen tura dinnan ba a taɓan su, sai dai yara in dai akwai wasu yara wanda za ga ko ya kumbure ko wani abu ya shiga cikinsa, to akwai wasu ƙwayar cuta suke iya shiga, to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi, amma ba a cire shi.
Wato sai dai da matsala kawai.
Sai da matsala, in ba matsala ba a taɓan sa.
To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kaɗai Malam Ali Abdullahi Doron Baga ba, har da sauran masu sauraron mu sun amfana da wannan bayani da kai. Ai ka ma sha ba da ansa.
Eh, mun sha ba da ansa wannan. Duk irin abubuwan nan bai kamata a yi su ba, to min dun ba shi da amfani.
To shi kuma Malam Adamu Habu Umarin Yanga a can ƙaramin hukumar Taura a can jihar Jigawa.
To
da farko shakuwa cuta ce?
Shakuwa ba cuta ba ne, abin da ke fara da shakuwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin ɗan adam yake, akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke, akwai wani fata kamar titania haka, to wannan yadda take matsewa ta buɗe, to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci, domin wani dalili ba wani ciwo ba ne sai ga mutum ya ta yi, to in wanne ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma lokaci kawai in ka ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsare ne akwai magungun da ake ba amma wannan ba wani ciwo bane
to kai dan yayi tambaya yace me ke haddasa shakwa to kai bayani to likita akwai shakuwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakuwan nan yayi ba tsayawa
akwai dan su akwai a nan kasashen akwai dan su yara wadanda aka taba bincike suna shakuwa kowane lokaci
ba tsayawa
to akwai dan jijiya ne wani lokaci dake sa wannan sai an shiga an tabe ta sannan sai tsaye da shi amma yawanci ba ciwo bane haka
to likita amma akwai kamar mutum yayi ta shakuwa ba tsayawa din nan idan ba a gano an je an taba ko me aka taba da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan
to yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanda yakan dan taimaka wani lokaci amma an dai mutum na shakuwa kowane lokaci ya kamata a je a bincika
in an bincika din za a iya ganowa ko
me ne ko da gano dalilin wannan shakuwa din amma yawanci shakuwa yakan zo bayan kai so biyu so uku so hudu sai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kansa
eh amma in yi kamar yadda kace in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko
eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike suna su illa kowane rana makonni suna ta yi so dole aka je aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan
to Allah ya sauke
amin amin
to ai galibi kuma na ga likita in mutum yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya
eh wani lokaci aka ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci aka ce ko a dan firgita ka akwai abubuwa da mutane ke yi ko wani lokaci a saka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba a yi komai ba yawanci yana tsayawa da kansa
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma master warrant officer mai retire na Sidi Ado
to
wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam
kallon talabijin bai kawo illa ga ɗan adam sai dai in dai mutum na da ko irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa in dai wani lokaci in haske sai akwai wasu mutane da suke da ciwon ido wanda yawanci haske kan sa idon ciwon ido ya ƙaru
wato kaman ka je dab da talabijin din ka zura ma talabijin idon ne koko in kana da ciwon ido ko nesa ma kai talabijin
wato sai akwai wannan wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske yake shiga to wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an ka fita za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan
wato iyakacin illa kenan da kallon talabijin zai yi ma jikin mutum amma ba jikin mutum duka ba ko
a ba jikin mutum duka sai dai kawai in dai kuma kana kallon talabijin din ko in kaga idon ka wani lokaci in yana dole sai ka matsa idon kafin ka gani to yawanci kila kana neman madubi ko wani abu
to Allah ya sauke
amin amin
to canfi ce dai da mutane suka ce wai yana ka illa ga jikin ɗan adam
a bai ka illa ga jikin
ɗan adam to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Malam Adamu Yayaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan
to irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakin ka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fito a kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje so ma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in kai haka
wato wanke baki akai-akai yana
akai-akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to lokaci dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci
subhanallah
eh to dole ka sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci wadansu kwayan cututtuka ne ke shiga
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin
da Salada
Jami Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To a gaida Jummaida Tawagarta, yanzu kuma ga karatun Qur'ani albarkacin watan Ramadan.
Sunana Zahruddin Tasu Zakar daga makarantar Hajjatul Bayda da take garin Jos a Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
تهما الله سرك الله العظيم من زوج شر من كل شيء وطول أبارة أما أن كنا تكذبين.
Bayan sun shafe makonni suna tattaunawa a kadaice, ƴan jami'ar Republican Majalisar Dattijai sun fitar da daftarin kudirin yi wa tsarin kiwon lafiyan Amurka garan Bawul da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiyan na gwamnatin da ta gabata da ake kira Obamacare, abinda ya janyo kushewa daga ƴan jami'ar Democrat yayin da waɗansu ƴan jami'ar Republican masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jami'ar tasu suka bayyana damuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai ɗauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey akan faifai ba. Comey ya ce shugaban ƙasar ya nemi ya daina bincike da hukumar take gudanarwa akan batun shishigin da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a shekara ta 2016, abinda Trump ya musanta. Shugaban Majalisar Ƙasashen Turai ya ce ƙasashen na buƙata su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da Burtaniya bayan da ƙasar ta tsaida shawarar ficewa daga ƙungiyar, sai dai ya ba da shawara a haɗa kai a dangantaka tsakanin ƙungiyar da Burtaniya nan gaba. Burtaniya za ta fice daga ƙungiyar Tarayyar Turai ne, amma ba daga ƙasashen Turai ba. Wannan yana da muhimmanci wajen kulle kyakkyawar dangantaka bayan ficewar, inji Antonio Tajani, shugaban Majalisar Tarayyar Turai a jiya Alhamis a wajen wani taron shugabannin ƙasashen Turai da aka gudanar a birnin Brussels. Manyan jami'an sojin ƙasar Iraki sun ce lalata fitaccen masallacin Al-Nuri da ƙungiyar IS ta yi alama ce tasirin ƙungiyar a birnin ya kawo ƙarshe. Sojoji a Mosul sun shaida murya Amurka cewa ƙungiyar IS ta so ta lalata masallacin kafin Iraki da dakarun tsaron haɗin gwiwa su sami galaba a kanta.
To madalla da ta ga tattalin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi da su gaisuwa ta musamman zuwa ga Salif Bello na Gemu, malami a makarantar babban sakandare da ke Ijaniki a Lagos. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdul sai makamin domin gabatar da shirin da Cibahiru Jodo ne wanda ya bada umarni, sai injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hatsi, mun sake dawo muku da wani sabon shirin.